Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Bangaren Madu Sharif na jam'iyyar PDP ya samu koma baya a manyan kotunan Najeriya, baya ga kotun ɗaukaka ƙara ta koli mata tabbatar da ɗan takarar gefen makarfi Itayo Jegede takarar gwamnan Ondo. Wali Jibran shine shugaban amintattun jam'iyyar.
Sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai, sun gyara mana shi.
Jam'iyyar PDM ta kori shugabannin jam'iyyar da nada kwamitin riko ƙarƙashin Munir Waziri.
Za mu tafi da kowa da membobin jam'iyyar insha Allah.
Shugaban da aka kwaɓe Bashir Yusuf Azanta da Premium Times ya zargi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da neman kawar da shi don amfani da jam'iyyar ya takarar shugabancin ƙasa 2019.
Babba idan ya da girman sa yara sai su wasa da shi har ma su taka.
Sarkin Jiwa Idris Musa ya ce Fulani na da fahimtar lamura kan campaign din yaki da shan inna.
Fulani ne ya je shi tare da aljanu shekaru bai sanya kafansa ba. To menene ya hada shi da shi?
Kotun duniya ta janye kanta daga binciken zargin rasa rayuka a kafsawar Fulani makiyaya da wasu al'umma tsageren Niger Delta da kashe wasu masu rajin biyafara. Kotun ta ce waɗannan lamura na cikin gidan Najeriya ne, amma ta ce tana ci gaba da binciken arangamar ƴan Shi'a da sojoji a Zaria. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Aka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na Katsina na ƙungiyar ‘yan uwa musulmi Sheikh Yaqub Yahya Katsina da kuma sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya ta Kan Rabaran Dr. Musa Asaki. Ga Sheikh Yaqub Yahya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske, musamman ga mutane waɗanda suke da addini. Shi yasa ma ake ce ma ma'abuta littafi, kamar Kiristoci, Yahudawa da Musulmi, ana ce masu ahlul kitabi, ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu, wanda komai za su yi suna da dalilin da yasa suke cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce, makwabtaka ne, duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba, suna tafiya ne bisa basira. Shi yasa ake ce masu ahlul kitabi, Alkur'ani kira su ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, wato wayayyun mutane. Wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima, saboda Allah ba annabi ne bane. Baya cewa kana da ƴancin kai ka zama Kirista, wance yana da ƴancin ya zama Musulmi, wance yana zama ya zama Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballantana su haɗa faɗa. Wannan kenan. Na biyu, hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahamar Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole fa sai ya yi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda yake ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shi ne ba za ka shiga aljanna ba. Domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. To akwai wanda yake ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba, ya haramta maka saboda baka samu inda za ka tsugunna ka bauta ma Allah ba, ballanta na ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. To in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba Kirista bane, kuma ba ma ba Yahudu bane, wato su ba ma abuta littafi bane, a su mutane ne, ko suna bin gargajiya, ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi, amma dai su sunan su mutane. To mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi, ko dai alakar addini ya hada ku, ko kuma a'a yan adamtaka ta hada ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi dan adam ne kai dan adam.
Shi ma Rabaran Musa Asaki ya ce sai gwamnati da ‘yan ƙasa kowannensu ya yi abin da ya dace kafin a fa'idantu,
masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa, ina kuma son gabatar da kaina. Ni ne Reverend Dr. Musa Asake, magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya, wato CAN. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutane mu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu, ana ta kashe-kashe, ana kone churches da masallatai, abin ya yi mana sauki. Muna cewa Allah mun gode. Abin da muna roƙo yanzu haka, musamman mu 'yan Najeriya a nan a Arewa, ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa, musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa, a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kore wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan 'yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kun gan a nan a Arewa, yadda hargitsin nan yake, ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan Arewa, mu ne muna baya. To mu goyi bayan gwamnatin nan, mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau, sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa. Abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa, a yi kokari a yi abinda ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama, wanda shugaban kasa ya sa a gaba. Wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa, ya yi a hankali. Wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Da kira ne na yi ga 'yan Najeriya, mu daina fara suka, mu fara neman dalili. Ina kuma cewa gwamnati, idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade, kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su. Ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne, za a yi mana gaskiya, 'yan Najeriya su gane.
Sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.